أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake hada mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatun mu na mako hawatul qur'aniya takaitaccen ma'anoni na alqur'ani mai girma muna cikin suratul baqara yau dai muna 21 watan uku hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da 440 wanda shi daidai da 28 watan 11/2018 muna cikin suratul baqara aya ta 83 wanda muka tsaya wancan sati insha Allah yau zamu tashi aya ta 84 kamar da cewa aya ta 83 kenan muna magana game da ita lokaci yayi zamu kora a sama insha Allah Allah bismillah wanda ukuye biza khazna misa kaman isra'il
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana
no
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
الله سبحانه وتعالى ke cewa iza akhazna misaqa bani isra'il idan kuma ta ba ayoyin da suka wuce wanda suka bayani akan Allah madaukakin sarki irin abubuwa ikon shi na rububiyya da ya gudawa banu isra'il wanda suka kasa bin Allah madaukakin sarki Allah ya gwada musu ayoyi masu yawa ayoyi daban-daban ayoyi suna da yawa ya kai kusan sati 5 wanda muke karantawa to bayan haka nan Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari da su banu Isra'il shine Allah ya ce wa iza akhazna misaqa bani Isra'il tana lokacin da muka dauki alƙawari na banu Isra'ila wannan alƙawari ne la ta'buduna illa Allah da farko kada ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai na biyu wa bil walidayni ihsana uwaye a kyautata musu sai na ukun su zil qurba waɗanda suke ɗan uwanka na kusa wal yatama da kuma wanda suke marayu ne wanda iyayensu suka rasu bas kai balaga ba wal masaki da miskinai waɗanda ba su da abincin yau ko na gobe kuma Allah subhanahu wataala yace musu wa qulu lin nas husna wa inna duka alqawlika idan za ku yi magana ku ga mutane magana mai kyau haka kuma daga cikin alqawlin da Allah ya dauka da su wa aqimu salata wa atu zakata ku sai da sallah kuma ku bada zakka to waɗannan gaba ɗayan su sun dauki alqawli sun ce sun yarda summa tawallaytum sai nan kuma kuka juya baya kenan ba su cika alqawli ba illa qalilan minkum sai kadan daga ciki waɗanda yake sun cika alƙawari ne wa antum mu'ridun kuma kun juya baya kenan kun ga ayoyin can wanda muka karanta sun tabbatar mana haka Allah subhanahu wataala yayi da banu Isra'il idan ya umurce su sai su ki yaudai ya gwada musu ayoyi mu'jizozi sai su ce sun imani kuma nan da nan sai su koma su juya baya to Allah subhanahu wataala manyan alƙawallika shine cewa abota mushi kadai wannan alƙawari ne mai girma alƙawli ne ga banu Isra'il alƙawli ne ga al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam gaba daya duk wani dan adam wanda Allah ya halice shi wanda Allah ya dora mu shari'a to umurni na farko mai girma wanda yake komai muhimmanci shine umurjin bauta ma Allah shi kadai kada mutun ya saki yayin shirka da Allah, kada a samu tawaya a cikin tauhidi, to anan ne za a samu matsala. Sauran ibadu wanda za su zo baya kenan za su zamanto aiki ne marar lada, aiki ne wanda mutum ba zai ji gajiya, ba zai ji gajiyar shi ba in ya zamanto yana shirka da Allah. To shi yasa kowane annabi dan Allah ya aiko farko abin da yake yi cewa ani ibudullaha wajtanibut tagut, kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Kowane annabi, kowace al'umma, Allah ya ce mun aiko da manzo, wannan manzon me yake cewa ku bauta ta ma Allah, ku nisanci tagutu, kada ku sake ku shirka. Malaci wa haza huwa a'la al-huquq wa azam, wa wannan shine babban wani haƙƙi da kuma wanda haƙƙin da ya girma shine abota ma Allah shi kadai, kuma a nisanci duk wani abin da yake na shirka da tagutu. Sai da Allah subhanahu wataala sai biyo baya da cewa wa bil walidayni ihsana, a kyautata ma iyaye, haƙƙin iyaye abu ne mai girma. Bayan haƙƙin Allah da manzon shi, iyayen mutum su suke biyowa baya. A haƙƙin ma kuma, kamar da zamu ga hadisi, haƙƙin uwa, uwa in ya so kuma sai uba ya zo, wannan ba wai yana nuna ba cewa uwa ta yi uba daraja, a'a, ana nuna uwa ta yi bukata saboda tana da rauni, saboda baba misali kuma ce uba, abubuwa da yawa zai dauka ma kanshi, zai dauko ruwa, zai iya dauka, zai iya zuwa yayi aiki da zai ci da kanshi, zai iya zuwa yayi abu kaza, yayi abu kaza, sabanin ita uwa tana da rauni, kenan aikin ya shahi wahala babu ita a ciki, dole tana bukatar agaji. Aiki na kai da kawo na neman abinci babu ita a ciki, kenan tana bukatar kulawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi sai ya ce uwa har su uku, in ya so daga baya sai ya ce uba. To wannan yake nuna mana muhimmancin iyaye. Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Luqman yake ba mu labari cewa Luqman al-Hakim irin yanda yake koya ma dan shi, Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ce mana anashkur li wal walidayka ilayya al-masir, ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, a suratul Isra wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Kenan uwaye, yan uwa suke biyo bayan su. Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta kada abota ma kowa sai shi, sai ya ce wa bil walidayni ihsana, kada abota ma kowa sai shi, to uwaye a kyautata musu. To menene ihsani? Ihsani shine duk wani abu mai kyau, duk wani abu da za a ce mai kyau ne, to wannan shine ihsani. Faɗa ko aiki, a aikace ne za ka yi ko kuma faɗa ne za ka yi, to wannan shi ake ce ma ihsani. Amma duk wani abu da za a ce mishi za a ce mai mara kyau ne, ko da daidai da ƙwayar zarra, to wannan munanawa ne, musgunawa ne. Kuma duk mutumin da yake neman albarkar duniya da lahira, to lalle ne ba zai ma iyayen shi ba daidai da cutarwa ta ƙwayar zarra in dai ba bai sani ba, domin Allah zai hukunta shi kai tsaye. Yanda ka san mutumin da zai riki wani wanda ba Allah ba, yakan shirka da Allah, tun kafin ya mutu a nan duniya za a ba shi labari cewa shi ya yi hasara, bai da alaka da Ubangiji, Allah ba zai mai gafara, ba zai sa cikin ni'ima ba, to haka mutumin da ya zamanto yana ma iyayen shi mummuna. Kada ka je nesa abin da ya shahi zagi, wannan an ya je ƙarshe, ko abin da ya shahi rashin aikata wani aiki umarninsu da suka yi in dai ba shirka ba ne, ko kuma rashin kyautata musu. Allah ce wala taqul lahum uffin, kaka ce musu uff, to malamai suka yi ta kai kawo akan kalma uff, wayo ko ka ce wash, sun sa ka aikin ma kana yi, kana matuƙar yi amma sai ka ji ka gaji, to wannan gajiyawa bai dace ba, bai kamata ba, laifi ne. Mana ba za ka ce ba wani wash ko wai na gaji, ko kuma ka ce a baba, to kaga irin wannan kalmomi ne wanda suka zare albarka daga cikin dan Adam. So da yawa za ka ga mutum da dukiya, mutum da mulki, mutum da ilimi, mutum da sarauta, mutum da abubuwa, duk abin da ka san na rayuwar duniya Allah zai bashi, to amma dalilin fantare ma iyayen shi, ko kuma dalilin uqul walidain Allah mai da shi ba kowa bane shi. Duke ta zaman toba koyu ba, mulki ya zaman toba koyu ba, dalilin mai iyayen shi, iyayen su ne dalilin zawaka duniya. Daga cikin abin da ya zaman to dole ka musu da'a, su ne sababin zawanka duniya, ta hanyar su ne Allah subhanahu wa ta'ala halice ka. dan me ake bauta ta wa Allah shi kadai shin wani girmamawa ne ko kuma wata kyauta ce ɗan adam suke ma Allah ba wannan bane ba wani gata bane kuma ake ma ubangiji subhanahu wataala ba ruwan shi ko ku bauta mishi ko ku bauta mishi amma mi Allah sai ya cancanci a bauta mishi dalilin shi ya halice ka kage kenan halitta Allah subhanahu wataala ita ce ta bashi cancantar a bauta mishi to duk wani wanda aka bauta wanda ba Allah ba bai cancanta ba saboda bai halitta ba to sai ka zo haƙƙin iyaye tunda dai su ne dalilin zawaka duniya to ashe ya zamanto wajibi ka bi umurnin su in ba dan su ba da kai babu kai kai ba kowa bane kenan kaga su ma sun cancanta haƙƙi ne wanda yake mai girma mutun ya bi iyayen shi hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qultu ya rasulullahi ayyul amali afdal Abdullahi dan Mas'ud yace ya manzo sallallahu alaihi wasallam wani irin aiki ne yayi girma fadala da fifiku kala sai yace as-salatu ala waqti ha mutun ya salla a lokacinta farkon lokaci Abdullahi dan Mas'ud yace sai na ƙara tambaya qultu summa ayyum yahi kala birrul walidain bin iyaye kenan magana da muke kenan kawai banda haƙin Allah haƙin iyaye ne yakan biyo baya kaga tsaye da sallah haƙin Allah ne ibada ce to bayan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace birrul walidain yace qultu summa ayyi qala al-jihadu fi sabilillah yace wai sai kuma mi bayan bin uwaye sai yace yin yaki dan kalmar Allah ta zamanto sama bala yace wa lihaza jaa fi al-hadith sahih anna rajulan qala ya rasulullah an samu hadisin gatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani namiji yake cewa man abaru qala ummuka yace ya manzo wane ne ya cancanta an bi shi fiyayyen bi yace mammaka summa man yace kuma sewa yace ummu kuma mammaka da qala summa ay qala sai yace abaka sai nan kuma babanka summa adnak sai nan kuma wanda zasu biyo baya wan uba kanan shi yab baba da kanwar baba ita ma uwa wanta da kananta da yatta da kanwarta waɗannan haka za a yi ta gangarawa ƙasa 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 kowanne yana da haƙƙi kowanne yana da haƙƙi a kanka saboda haka kenan in ka tauye wannan haƙƙin zai zamanto akwai wani ma'ana azaba Allah subhanahu wataala a kanka ko ka gane ko baka gane ba ma'ana ko ka sani ko baka sani ba wannan abin sai ya tabbata a gare ka dalilin wannan haƙƙin nasu haƙƙi ne mai girma to kaga kuma bayan haƙƙin iyaye sai haƙƙin wa zil qurba su ma suna da alaka da uwaye wanda misali a ce uwarku uwayenku uwarsu da ubansu daya ko kuma a babanninku ne uwarsu da ubansu daya ko kuma da kai da shi uwa ne uba ne kuke wanda duka zil qurba ne duk wani wanda ya zamanto maihuwa ta hada ku maihuwa ta bangaren kaka ko maihuwa ta bangaren uba a ce ubanninku guda ko kuma uwaye to waɗannan suna da haƙƙi a kanka haƙƙi kuma wanda yake mai girma shine wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil to duk wanda yake dan uwa ne dole wajibi ne ka taimaka mishi idan kana da abin taimakawa in kai mai dukiya ne haka kuma ka kai mishi ziyara lokaci zuwa lokaci wannan shi ma wajibi ne yana daga cikin manyan ayyuka wanda zai sa mana kowa ya sabke haƙƙin shi a wannan bangare na cewa kulawa da duk wani wanda yake na kusa ne to kuma shi ma wanda yake miskini ne yana da haƙƙi wanda yake kuma maraye shi ma yana da haƙƙi a kanka malaci al-yatama wa hum sigharul lazina la kasiba lahum min al-aba duk wanda basu da wanda zai nemo musu abin da za su ci su sha marayu to malamai suka ce wanda bai balaga ba domin wanda ya balaga yayi girman da zai daukan nauyin kanshi zai iya zuwa yayin aikin da zai iya daukan nauyin abincin shi ko kuma abin shan shi ko kuma wani aiki wani abu daban to wannan ko bai hana ka taimaka mishi ko da ya balaga to amma haƙƙi wanda yake akan mu shine mu musulmi shine haƙƙin yara ƙanana marayu waɗanda iyayensu suka rasu suka bar su ya kamata mu sasu a jiki ya kamata su san cewa suna da madadin iyayensu ga iyaye na uwaye musulmai abinda aka yi sarki a yanzu kowa yake ta kanshi wani ma dan uwanka ne dan uwanka ne ko dan kananka ne amma za su mutu sai tararan ba a titi saboda uban baya nan kuma kai kana da hali kana da iyali maimakon wannan ya ja ɗaya wannan ya ja ɗaya wannan ya ja biyu babu abin da zai rage duk abin da mutum biyu za su ci mutum uku suna iya ci duk abin da mutum uku za su iya ci mutum hudu suna iya ci wannan harshen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'amul isnain kafi salasa duk abinci na mutum uku na mutum biyu ya isa uku na mutum uku ya isa mutum hudu kaga iyayenmu na da duk da cewa ba su da wani ilimi mai zuri game da addini amma suna yin shi a aikace ba a samu irin waɗannan zaga wani ya girma a gidan uwan baban shi wani ya girma a gidan kanin baban shi kai ka ce ma dan gidan ne ko babu wanda zai bashi labari shi ba dan gidan bane haka zai girma haka zai rayu to balle maraye wannan wai mai uba ma tukwana da wuya zaka samu wanda bai ja dan uwan shi ba musamman idan mai hali ne taimakeke ne a irin waccan kaga kuma sunna ta zama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin jahiliya lokacin da Abu Talib yunwa ta samu a Makka to ɗan uwan shi kowa ya ja guda shi yasa sayyidina Ali sai ya zama to dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dauko sayyidina Ali a gidan shi shi yake ci da shi yake towatar da shi dan mi dan a dauke ma Abu Talib nauyin da yake kan shi na dawainiya na yaya saurayin yaya sai wannan ya ja daya wannan ya ja biyu wannan ya ja uku to kaga sunnoni ne na rayuwa sunnoni ne wanda inda zamu aikata su mana zamu samu ci gaba kuma zamu samu ragiya wajen abin da ya shahi yara tarbiyya wajen abin da ya shahi kulawa mujtama mu zamanto tsintsiya tsanninki guda yanzu mene ne tunanin ka a ce wani baban shi ya rasu kai ka dauke shi ka ciyatar da shi har ya girma bai ma ba san ba kai bane baban shi sai wata rana wani ba shi labari to babu ma'ana shi kai sai yayi tunanin ma tunda bai ga baban ba kai ka ce kai kamar ka yi baban a wurin shi mana irin muhimmancin da zai baka irin matsayin da zai baka to shi yasa Allah subhanahu wataala ban labarin daga cikin alƙawali da banu Isra'il akwai kulawa da haƙƙin yatama banda yatama kuma akwai almiskin mala yace allazi la yajiduna aw allazina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim wannan bas mutumin da bai ciyar da kanshi bai ciyar da iyalin shi miskini to wannan ya dace al'umma musulmi ta agaza mishi ta taimaka mishi dukkan su wannan abubuwa ne waɗanda duk wanda Allah ya hore mishi akwai wannan haƙƙin a ciki banda haƙƙi na zakka shi wannan haƙƙi na zakka haƙƙi ne na wajibi dole ne idan mai kuɗi ya kai nisabi shekara ta kewaya bai biya ba wannan haƙƙi na talakawa sai Allah subhanahu wataala ya kama shi kuma Allah sai ya zare albarka daga cikin dukiya idan bai hudda ba in kuma Allah ya sa ya hudda to sai Allah ya habbaka ya sa albarka a cikin dukiyar to wannan haƙƙi ne to banda shi kuma akwai haƙƙi na marayu akwai haƙƙi na waɗanda suke miskinai ne makwabtanka ƴan uwanka na jini ko ƴan uwanka ko na nesa ne makwabtanka ƴan garinku ƴan kabilarka ƴan wane ne duka dai wani abu da kasan ya kusance ku wanda kuke ƙasa ɗaya to wanda ya zama wajibi ka taimaka musu ka agaza musu to yanzu kowa sai mai da talauci daidai idan shi ka samu mutum da miliyan 10 miliyan 20 amma yana tunanin talauci kuma yana da abubuwan da yake jujjuyawa amma shi dai kullun zuciyar shi yana tunanin talauci idan ya dauka ya bada ai zai talauci ko kuma miye zai biyo baya in ya bada jika guda ya samu jika biyu ko kuma wani aiki aka mishi da yawa haka ne daga cikin tunanin mutane haƙƙin na Allah na wajibi ba a hudda ba to ina ga haƙƙin miskinai da haƙƙin waɗanda suke yatama marayu shi yasa kuke ganin dukiya babu albarka za ka ga mutum da tarin dukiya amma albarka Allah ya zare a ciki domin akwai haƙƙi na zakka a ciki bai hudda ba akwai haƙƙi na marayu bai hudda ba akwai haƙƙi na miskinai akwai haƙƙi na mata armala mata yanda mazan suka mutu waɗanda su ma suna da haƙƙi kuma suna da kulawa ta musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da su mace mijinta ya mutu ga ƴaƴa nan ga marayu tare da ita shi yasa kuke gani halaye wanda suke masu kyau na larabawa tun wancan lokaci to yanzu ma kakan samu da yawa daga cikin su suna da irin wannan halaye inda kuke a buɗe gida na marayu wasu ne za su haɗu su tattara wannan ya ba da jika wannan ya ba da ɗari wanda ya ba da jika biyu wanda ya ba da jika biyar haka za a haɗa kowa daidai ƙarfin shi sai a zo a yi gida sai a tattaro marayu a ɗauki nauyinsu a tuwatar da su a shayar da su a ilmantar da su duk abin da za a ce babansu zai musu waɗannan al'umma ta musulmi za su haɗu su musu to shi za ku ga albarka to amma mu gaba ɗaya kowa nafsi kowa yana ta kanshi wani ma ƴaƴan ƴan uwan shi ma bai san da su ba ruwan su da shi to shi zaka ga rayuwar mu tana cikin matsaloli masu yawa yanayin da banu Isra'ila suka shiga alƙawarin da Allah ya dauka da su su cika ba to in ba mai hankalin wa zamu shiga ciki haka zamu kasance Allah ya kiyaye to shi yasa Allah subhanahu wataala ke ba mu labari nike ƙara nana ta mana nike ƙara nannagawa cewa wannan wai ba Allah ne ba mu labarin banu Isra'ila bane dan mu ji cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a hannunka bai sanda ne Allah yake mana dan ya zamanto izina a gare mu Allah subhanahu wataala yake cewa wa qulu lin nasi husnan ku gaya wa mutane kallimuhum tayyiban mal yace wa layyinu lahum janiban ya zamanto duk magana za ta fito daga bakinka a matsayinka na musulmi zuwa dan uwanka musulmi to ya zamanto magana ce mai kyau magana ce mai tafshi magana mai laushi wa layyinu lahum janiban kuma ka kasance mai kaushi akwai mutumin da ba ya tunkara shi saboda shi kullun dan fada ne shi dan tsamin rai ne bai saki huska ma balle wani ya fuskance shi wata matsala ta samu ko kuma ana neman wata shawara a ce aje a tambayewa ne saboda mi shi kullun bai da wata magana mai kyau bai da magana kyakkyawa bai da huska mai kyau bai da shuhudan huska saboda haka kai mutane suke gudun shi to wani baya daga cikin halaye masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ya kamata kowane musulmi gaban dan uwan shi musulmi ya zamanto magana shi mai kyau ce ya zamanto akwai taimakekeniyar juna ya zamanto akwai ji da juna musamman wajen shawara zaka iya ma wani magana zaka iya ma wani magana baka tsoron magana da zai gaya ma dan magana ce mai kyau amma kenan duk wanda ake tsoron magana idan ya bude baki mummuna ne to wannan ba daga cikin halaye masu kyau malaka wadukul fi zalika al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar bil ma'ruf yana daga cikin wa qulu lin nas husna umurni da mai kyau kuma da hana mummuna amma kuma hana mummunan ma bil ma'ruf da kyautatawa kenan koda zaka kirayi mutum yana aikata wani aiki na zulubi to kada ka je mishi gatsa-gatsa kai a tsaye ya kamata kai hikima a ciki ya zamanto cikin maganar zaka yi akwai hikima duk wanda zaka ja hankalin shi dan ya zamanto ya tsaya ya huskance ka ko kuma ya saurari abin da kake faɗi amma an ka je mishi da tsawa ko da yaro karami ne ka zazzage shi ka gaya mai abubuwa ka kyare shi to yanzu shi ba yana tunanin ɗaukan maganar ka ba a yana tunanin waɗannan abubuwa da ka mishi na cin rai saura nafsiya ta dan adam zuciyar shi to amma inda zaka ja shi gehi inda za a ce wani babba ne wani lokaci daban sai ka bar shi ma ya manta wane nasiha akan kaza nasiha mai kyau koda ko danka ne kaga muna al'adu yaro a kyare shi a zage shi a zungure shi saboda haka shi ma sai tashi da irin wannan al'ada kenan kai kuma karantar da yaro ne kake kai da kake karantar da danka tarbiya domin danka kaman mana kaman tsagi ne na kara kuma wani tsagi ne naka duk lokacin da kake magana in aka samu uba mai fada uba mai to zaka samu ƴaƴan shi su ma idan sun tashi haka zan sirkai tsakanin su dan suna ganin tunda baba haka yake abu ne mai kyau amma kuma an za a samu baban mai hikima ne mai magana a hankali mai tarbiya ne mai jan hankali ne to tabbas sai ka same su su ma sun tasirantu da wannan magana tashi kuma ko da danka ne in ka mai magana ta hankali ko dan karami ne yana ganewa kada ka ce wannan yaro ne sai bulala sai tsawa sai zagi sai abu kaza a Anas bin Malik ya girma a gidanan Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa khadimtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama 10 sinin wa lam yaqul li uff Anas bin Malik yana daga cikin wanda farko wanda aka aiwa da aka yi hijira mummashir ta aiye shi ta kai ma Manzo sallallahu alaihi wasallama tahnik sai ta bada gidan Manzo tace kawai ya zamanto ma dan hidima to yace hidi ne shekara 10 a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai taba ce mini ba uff ma'ana ya mai wata magana mummuna bai taba mushi ba kuma babu mai tarbiya kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam to kada kai tsammanin tarbiyar ka ta takaita akan zagi ko tarbiyar ta takaita akan bugu ko kuma akan kyara waɗannan duka hanyoyi ne waɗanda su da yawa suka zamanto hanya gurguwa wajen tarbiyyar da ƴaƴa to ma'ana kenan wa qulu lin nas husnan yana daga cikin shi yin wa'azi a tunatar da mutane a sanya su hanya kuma a faɗi musu abin da bai kamata ba bai dace ba malai ya ce amma bil ma'ruf imam hasan al-basri yake cewa fal husnu min al-qawl ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yahlimu wa ya'fu wa yasfah duk mutumin da ya zamanto hasan al-basri yake cewa magana kyakkyawa abinda ake yin da ita shine mutumin da zai umurni da mai kyau ya hana mummuna amma kuma ya zamanto mutum da mai hakuri ga hakuri ga yahiya ga kuma kauda kai kenan kada ka zamanto mutum da mai zuciya kada ka zamanto mutum da mai ruko a zuciya wace wani ya aikata ayi kaza ko kuma wani da namiji magana nasiha ga abin da ya gaya mini daga yau na hasa to wannan baya daga cikin qaulul hasan kuma mutum da ya zamanto mai kauda kai zaka yi ganin wani abun kamar zaka yi magana sai ka kiyin magana ita ma wannan wata hanya ta tarbiyya mai girma wani wanda yake ganin kana da ƙarfi a kan shi ɗanka matarka wani ko kuma ɗan aiki ɗan baranka ne duk wani wanda yake ganin dai kana da wani haƙƙi babba kana iya mai abin da kake so ko ka kore shi ko ka mishi abu kaza yawa yayi laihi sai ka kauda kai ka juya mana kenan dole damirin shi zai karantar da shi kenan dole ya zamanto akwai yahiya akwai haƙuri akwai kuma rangwame kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa yaqulu lin nasi husnan kama qala ta'ala wa huwa kullu khulqin hasanin radiyahu Allahu duk wani halaye masu kyau wanda Allah ya yarda da su to su ma waɗannan suna cikin wa qulu lin nasi husna halayenka kai karan kanka sifofinka kamanninka yadda kake rayuwa yadda kake mu'amala da mutane ya zamanto halayenka masu kyau ne ba mai kaushin hali ba to wannan shi yana daga cikin wa qulu lin nasi husna imam ahmad ya yi ruwaya daga abi zar yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tahqiranna min al ma'ruf shay'an in aka ce wannan abu ne mai kyau to kada ka rena shi dukkan kanan shi to ya kamata ka aikata shi ko kuma ya zamanto siffarka ce wa in lam tajid falqa ko kuma falqa akhaka bi wajhin muntaliqin misali kana so ka yi al ma'ruf kyautatawa kana so kama wani ihsani baka da kudin da zaka bashi kana so ka dan agaza mishi babu hali to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kalalu ba kalalu ba babu komai to ka mishi huska mai kyau kamar da Hausawa suke cewa huska shuhuda huska ta ta tabarma mana ya zamanto yanda zaka tarbe shi zai nuna cewa a kawai komai ma daidai ne kana dariya kana murmushi to wannan shi kanshi ma'ruf ne sadaka ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atabassumuka fi wajhi akhika sadaqa kowanne daga cikinmu ayi ni yana iya yin sadaka sai dai idan bai ga dama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hayoyi da yawa ka taimaka ma wani wanda yake mabukaci ne ko da mutumin da zai dora wani abu baya iya ka dora mishi ko kuma wani zai je wani wuri baya iya ka je mishi ko kuma a ce da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kasa komi to kai huska mai kyau ita ma wannan sadaka ce kenan kaga mi ake so anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu yana nuna mana cewa mu kasance masu halaye masu kyau idan mutum ya kasance ma halaye shi masu kaushi ne to ya kamata ya ma zuciyar shi fada ya taushe ta ya nemi tarbiyya ta musamman wanda zai danne wannan bangare wanda yake mai husata shi a ce wani krize ne ai wani ba tunkara shi ko kuma wani idan ya wuce krize ne shi to wannan kaga bai dace ba ya kamata mutum ya ƙarfi zuciyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sabru inda sadamatul ula in ka samu wani mummuna ko kuma wani abu wanda yake ya kamata kai hakuri to wannan bugun na farko anan ne ya kamata kai hakuri ba kawai sai kai zage-zage ba sai ka hawo abin da kaga dama daga baya idan ka huce sai ka zo ka ce na hakura a'a ana so kahin kai zuciyarka in ta tashi ka kwantar da ita wannan shine sadamatul ula a lokacin za a ce eh wani mai hakuri ne wani lalle mutumin kirki ne wani abu kaza ne wani abu kaza ne amma idan lokaci ya wuce kai zage-zage an yi fadace-fadace sai ka cika hakura to wannan lokaci ya wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu idan kai zuciyarka ta tashi idan kana tsaye sai ka zauna in akwai ruwa ka sha in kuma kana zamane sai ka kishin gida, in kana kishin gida sai ka kwanta. Wani duka tarbiya ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama irin mangaro da yake masa sahabban shi, haka ya tarbiyatar da su, suka zamanto mutane wanda suka ba duniya misali. To kaga haka ya kamata mu kasance. Amma in ya zamanto kowa yana abin da yake so, da ya zama kai labari kamar da kowane lokaci muke ma kanmu hada biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya ga Allah da manzon shi shine daya, ita ce hanya guda wanda za ta tarbiyatar da mu, ta sanya mu hanya mu samu rabo a ran duniya, mu samu rabo a gobe kiyama. Babu wata hanya ta biyu. Duk wannan lalube da ake, duk wannan wahala da kuke gani, muna cikin yanayi na kaza, a huta daga wannan yanayi, a shiga wani yanayi, sai mu ga ma gara ma bade, gara ma bara, a shiga wata yanayi, a huta daga nan, to ba koyo bai jayo wannan illa yanda muka kasa tsayawa mu bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Banu Isra'ila duk yanayin da suka shige da Allah ya kawo labari, wai kada ku yi tsammanin ko Allah baya son su daga cikin halittun shi, ko kuma Allah ya musu kasa, a umurnin Allah da suka saba da na manzanni shi yasa Allah ya kai su wannan yanayi. Kenan saboda haka mu ma idan muka aikata, Allah ya kiyaye, Allah madaukakin sarki zai kai mu irin wannan yanayi. Allah subhanahu wataala ya shirya da mu. Malam ya ce fa jama'a baina tarafai al-ihsan, Allah subhanahu wataala sai ya hada bangare biyu na ihsani. Domin ihsani akwai fi'ili, akwai kauli, akwai ihsani wanda zaka yi na aiki, kuma akwai ihsani wanda zaka yi na fada. Ka hodi ma dan uwanka magana mai kyau, magana da zuciyar shi za ta ji sanyi, wannan kenan ihsani ne na fada. Kuma haka aiki, ka shiga cikin hajar shi, ma'ana shine kana gani yana kokarin biyan wata bukata, sai kai ka shiga ciki. Ya dauko wasu kaya sun mai nauyi, ka zo ka kama, kenan ka shiga cikin hajar shi. Ko kuma wani wuri ne za shi, kai kana da abun hawa, ka isar da shi, wani daga cikin haja ne, ihsani ne na aiki. To da abin da ya kama da wannan, idan muka aikata haka ne, kenan za mu gama ihsani biyu, ga faɗa ga aiki. Malam sun mu'akkad al'amuru bi ibadatihi wal ihsan ila nasi bil mu'ayyan, Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa cewa abu ta mushi, kuma in ya so a yi ihsani zuwa ga mutane da abu wanda yake mu'ayyan. مالك نشين إحسان قولي أو فعلي وهو الصلاة والزكاة إن يسوكما أكوي بيئي تما سمم أكوي إحساني نما سمم أكوي كما بوتاء الله مدوك كنزاركي إذا تشون ديوام الأباري وأقيم الصلاة وآت الزكاة ننزع بوتاء تما الله سيد صلى بوين صلى با كما يندك كيسو كوين دك كداما كوين دك كأناي إذا صلى سيدة تأكي بوين تبني ليس تفعيل الصلاه وانما اقامه الصلاه باوي كاي صلاه با سو اكي كتسي ده صلاه كنن كسن ميه ركني كسن ميه واجبي كسن ميه سنه كسن ميه مستحبي سبودا قبلي كو بعدي اذا تا كاما زاكا ديري ده صلاه صلاه تزمن دو تشككيا تو بابا بندي تبتر ما ده wannan dole sai ka je makaranta. Karatu ne a makaranta ne za a karantar da kai cewa ga yanda sallah take yi, kabar harama ga yanda take, ga yanda za ka yi ruku'i, ka yi sujada, ka taso, ga yanda za ka yi sallama. Wannan dole sai mutum ya je makaranta. Ilimin sallah yake da muhimmanci a rayuwar mutum, saboda sallah abu ce mai girma a gobe kiyama, farkon abinda Allah zai ma mutane hisabi. In ka tsira daga nan, to shikenan sauran ayyuka ma'ana zai zamanto ka tsira. To sallah tana da muhimmanci. Malaci ay tarakuhu wara'a zuhurihim, su banu Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala da ibamu labari irin abubuwan misak nasu da aka doka, sai Allah ya bamu labari cewa summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kenan dukkan abun umurnin da Allah ya musu sai suka bar shi, suka koma abinda suka ga dama. Tarakuhu wara'a zuhurihim, can baya maimakin littafin ya zamanto a taura ita ce a gaba ko injila, a sai suka maida ta baya, suke abinda suke so. وعرضوا عنه على عمد بعد علم به, kuma da gangam ba wai bu sani bane, suna da ilimi. Illa qalilan minhum, Allah ya ce illa qalilun minhum, sai kadan daga cikin su. Wa qad amara ta'ala hazihi al-umma bi nazir zalika, mala yace to ita wannan al'umma ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ita ma an mata umurni da irin wannan. A suratul nisa Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bi shay'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله يا أمرتي وانا الأمة كما يندأك أمرتي بنو إسرائيل كبوتا ما الله شكري كانوا فهذا شدواني كما إياه كبوتا تامسو ومن الوالي إنسان وزن قرباء yang uwa wanda suke na kusa su ma abu ta hakiyu ta musu
iyaye ake ta musu
iyaye ake ta musu eh na
kunci abu ta musu
eh
sai kuke abu ta musu
a eh na kuskure ne alshi wabizil qurba in yaso kuma yan uwa na kusa su ma a kyauta ta musu wal yatama marayu wal masakin da miskinai kun ga wannan duka akwai shi cikin aya ta banu isra'il shi yasa malai yace akwai aya da ziru zalika a cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai mu anan aka samu karin ciya walil jari zil qurba akwai wanda yake makwabci kuma makusanci kenan dan uwanka ne katangan kudi da shi makwabci ne kuma dan uwa ne akwai kuma walil jari junub akwai kuma makwabci wanda yake da nesa misali ba danginka bane amma kuma makwabcinka ne wasahibu bil janbi akwai kuma wanda yake dan uwa ko na bulaguro ko dan uwa na zama a wajen aiki ko dan uwa na karatu ko dan uwa na sana'a duk wani wanda kake tare da shi kaga kenan gwadin magana tana da wadi wabun sabil hamma matahi bulaguro yana bulaguro guzurin shi ya kare ko da mai hali ne a garin su zakka ma ta halitta akan shi a bashi ba dan koyo ba dan ya isa duka wannan abubuwa ne wanda suke karantar da mu cewa ƴan uwa musulmi su zama to ƴan uwan juna kada a samu wahala a ce ga wannan uwa musulmi yana wahala mu kuma muna jin dadi wama malakat aymanukum Allah ce ka hatta bayu bawan da yake kasanka yana maka aiki dan wanke wanke dan share share dan abu kaza to shi ma ya dace ka kyautata mishi bai kamata ba a ce mana kana mishi abin da kaga dama wannan shi ma kaga ya saba dan dan shi dan gida ne ka gaya mishi magana da kake so sai yace inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura du wani mai girman kai mai alfahari to Allah baya san shi baya daga cikin tawaga ta manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan wannan shine babban abin da ya dace a ce mu mana mun sunfattu da shi kada mu sake mu yanda banu isra'ila suka yi Allah subhanahu wataala sai ya musu azaba Allah sai ya kama su da azaba azaba wadanda take ta duniya kahin kuma wa yawmul qiyamati raduna ila ashaddil azab wa wallahu bi ghafil amma ta'malun na'am idza khazna misal
wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum
na'am
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
Allah
Allah subhanahu wa ta'ala yana babu labari cewa dai har yanzu misaq na banu Isra'il ilal alqawli mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka da su wa idza akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum kutuna lokacin da muka dauki alqawlin ku cewa kada ku zubar da jinin junanku shine ma'ana la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku hudda junanku daga gidajensu kana su banu Isra'ila tsakanin su summa aqarratum Allah ya ce sai kuka tabbatar da wannan kuka yarda wa antum tashhadun kuma kuna kallo kuna ji kuna nan wurin kana sun yi alƙawari sun yarda summa antum haula isan ne yace kuma ku taqtuluna anfusakum bayan wancan alƙawarin ku dauka kuma ga ku kuna kashe kawunan ku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuke hudda wasu shashe daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ism mana kuna fifiko dan fifiko ko kuma kuna nuna musu karhi wanda yake akan zinubi kenan ba daidai bane ku kun da ki alƙawari cewa banu Isra'ila ba zai zu da jinin banu Isra'ila ba kenan ba yahude bai zabu da jinin ba yahude ba bayahude 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 ba daga cikin gidan shi tazaharuna alaihim bil ism wal udwan da kuma ketare iyaka al udwan wa in yatukum usara tufadun Allah yake cewa in kuma wadannan ɗan uwan nasu suka zo a cikin wadanda suke an ci su a yaki an zo an samu an ruko su a matsayin bayu tufaduhum sai ku amshi fansa sai ku sake su wa huwa muharramun alaikum ikhraju Allah kuma yace haramu ne a gare ku ku hudda su daga cikin gida da jansu kenan abin da suke yi su hudda su daga cikin gida kuma su kashe su to wannan kuma duka haramu ne a cikin addinin su kuma haka in su garke su bayu su rike su bayu haramu ne to sai su amsu fansa kenan dai anan sun yi aiki da daya sun hudda su sun yake su wadannan Allah ya haramta to amma sai wajen bayu cewa yantar da su ko kuma a fanshe su sai suka fanshe su suke aiki da wannan to shine Allah subhanahu wataala sai ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuru bi ba'd yanzu kenan za ku imani da shashi sai kuma ku kafirce mu shashi kenan kun yi imanin cewa ba za ku rike banu Isra'ila ba yan uwanku a matsayin bayu sai ku sake su ku amshi fansa amma kuma ba ku yi imanin cewa kada ku yake su kada ku hudda su daga cikin gidajensu kenan sai su rike wani shashi sai su bar wani shashi fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum Allah yace babu sakamakon ba wani sakamako ba ya dace da duk wanda ya aikata wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya sai walaqanta anan rayuwar duniya wa yawmal qiyamati akuma gobe kiyama yaraduna ila ashadil azab za a maida su zuwa ga azaba mai radadi wama Allahu bighafil amma ta'malun Allah ba mai kau da kai bane ko kuma bai rafkana ba wai ba za a ce ba Allah bai san ba abin da kuke ya sani ulaika alladhina sharu al hayatid dunya bil akhirah Allah ke mu labari cewa waɗannan mutanen masu imani da shashi su rike wani shashi su bar wani shashi su ne waɗanda suka sayi rayuwar duniya game da lahira fala yukhaffafu anhumul azab da dai ba za a taba rungumta musu wajen azaba azaba su kullun hawhawa take ba ta yin kasa walahum walahum yunsarun kuma babu wani mai taimako wanda zai taimake su idan Allah subhanahu wataala yana ba mu labari ne na banu Isra'il banu Isra'ila waɗanda suke a garin Makka akwai a garin Madina akwai akwai Aus akwai Khazraj kabilu ne guda biyu wanda a lokacin jahiliya suna bautar gumakai kuma sai su rika yaki tsakanin su kun san jahiliya tunda babu doka ba oda wannan kabila ta yaki wannan kabila wannan kabila ta yaki wannan kabila to sai zamanto kuma akwai kabila guda uku na Yahudawa banu Qaynuqa da banu Nadir da kuma banu Quraiza to wannan kabilu gaba daya kowanne tana da wanda take da alaka da shi ita banu Nadir ita ce wanda take da zaman lahiya ko kuma mu ce alaka da Khazraj kenan idan ka taba Yahudawan banu Nadir kai ka ce kaman kai ya kaya ki Khazraj kabila ce ta Larabawa to amma suna da ma'ana yarjejeniya akan cewa wanda ya taba ka ya taba ni wanda ya taba ka kai ni ma ya taba ni to haka su kuma banu Quraiza su kuma suna da ma'ana zaman lahiya da Aus to kenan idan aka tashi yaki tsakanin Aus da Khazraj kenan dole banu Nadir da banu Quraiza sai sun yaki su kuma Yahudawa ne su ko addinin su Allah ya hana su cewa la taqtuluna anfusakum kabu kashe kanku kuma kada ku hudda mutanen Yahudawa ɗan uwanku daga cikin gidajensu kenan misali inda za a ce banu Khazraj sun yi nasara akan Aus kenan Yahudawa na banu Nadir dole sai sun hudda Yahudawa na banu Quraiza daga cikin gidajensu sai sun dauki ganima to Allah subhanahu wataala sai ya hana su wannan to amma menene su sai su yaki junan su su hudda junan su daga cikin gidajensu sai abu guda wanda cewa in suka same su an kamo bayu sai a ce a to a sike su wannan littafin mu ya hana shari'ar mu ta hana wannan amma kuma lokacin da suke yakar su basu ce ba shari'ar su ta hana lokacin da suka kore su daga gidaje basu ce ba shari'ar su ta hana shine sai Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kenan yanzu kun yi imani da wannan kuma kun ba ku yi imani da wancan ba walihaza qala ta'ala mala yace dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa iza khazna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ay la taqtulu ba'dakum ba'dan ku banu isra'ila kenan a addinin su haramu ne banu isra'ila ya kashe banu isra'ila wa la yukhrijuhu bi manzilihi wala yuzaharu alayhim haka kuma haramu ne ba yahude yahude ba yahude daga cikin gidan shi shi ko yaki kun san idan an ci mutun a yaki kenan dole a kore shi ko a dauke shi a matsayin bawa garin ya zama ga wanda ya ci nasara wala yuzaharu alayhim haka kuma ba zai taimaka ma wa wani akan cewa a yake su su kuma sai suka yi suka gamu da Aus da Khazraj to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake ba mu labari ga irin yanda suke sun imani da nan kuma sun bar can to kaga mu ma daga cikin musulmai kakan samu irin wannan mutumin da yake addini da ra'ayin shi ko kuma mutumin da wasu dokoki na Allah madaukakin sarki wanda suka mishi dadi wanda yake ganin rayuwar shi ta tafi da su sai ya tafi da su in kuma yaga wata doka wanda ta ci karo da shari'ar shi ko ta ci karo da aikin shi ko ta ci karo da manhojin shi to kawai sai ya ture ta ya fatali da ita kamar ba shari'ar Allah bace to kaga abin da ya samu banu Isra'ila sai ya samu irin wannan al'umma ko kuma al'umma ta Manzo sallallahu alaihi wasallama dan mi ta aikata irin aikin da Allah ya hana kenan idan so ake mutun ya imani da Allah subhanahu wataala imani kai hi guda ba wai kai imani da bai dadi ba mai wuya ka ce a'a baka ciki sai malaka cewa wazalika anna ahlul millati alwahida bi manzilati an-nafs alwahid da duk wanda suke addini guda kamar rai guda ne kenan yahudanci addini kabila ce kuma addinin su addini yahudanci kenan a cikin su kaman mutum guda ne wannan bai kamata bai kashe wannan bai kamata ya hudda wannan daga cikin gidan shi to haka mu ma musulmai duk musulmi bai dace ba ya yaki musulmi ko ya hudda shi daga cikin gidan shi ko ya ci dukiyar shi ko ya wani abu da ya kamata wannan domin mutum guda ne in ka dauki musulmai gaba ɗayan su in miliyan nawa ne mutum guda ne kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tawarahumihim wa tawassulihim bi manzilati al-jasad al-wahid musulmai junan su cikin son juna da girmama juna da rahama tsakanin juna kamar mutum guda ne wanda izastaka minhu udun tada'a lahu sa'ir al-jasad bil sahar wal huma aw bil huma was sahar in gangan jiki misali gaba guda yanzu mutum a ce yayi ciwon hannu to wannan ciwon hannun zai iya sa yayi masassara idan yayi masassara kuma dukkan gabbai kowa sai ya dandana kudar da wannan yatsa take yi to haka ya kamata musulmi su kasance idan musulmi guda yana shan wuya to ya kamata a ce a jikin mu kowa yana ji a jikin shi wannan shine karantarwa ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka kasance akan haka to lalle ne tabbas zamu kasance yadda Allah yake so subhanahu wataala sai Allah ya ce summa aqarratum wa antum tashhadun su banu Isra'il sun tabbatar sun yarda sun san da cewa wannan wajibi ne amma kuma sai suka saba summa antum haula'i sai nan kuma ku waɗannan kenan Allah subhanahu wataala ya nuna ce ku yanzu kuma ku gashi kuna kashe kanku kuma kuna hudda ƴan uwanku daga cikin gidajensu kuma kuna taimaka ma wasu akan cewa su yake su shine ma'ana tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa in yatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuh kawai abinda suke aiki da shi shine in an samu bayu a fansar da su to amma banda wannan babu abinda suke aiki da shi malace wallazi arshadat ilayhi al-ayat al-karima wannan ayoyi gaba ɗaya da muka karanta malai ce abinda suke nunawa suna fadakar da mu akan cewa Allah ya zargi yahudawa fi qiyamihim bi amri tawratin lati ya taqiduna sihatiha at-taurat da suke ganin shine litafin su yanzu wani bai yahude zai buga gaba ya ce at-taura ita ce litafin shi wanda kuma ya yarda ita kuma ya yarda gaskiya ce to amma dan me ba sa aiki da ita wa mukhalafatihim shar'iyya kuma duk shari'a da take cikin at-taura sai suke saba ma ma'rifatihim bizalika tare da cewa sun san wannan shari'ar wa shahadatuhum lahu bisihha kuma sun shaida cewa wannan at-taura lalle tabbas ita ce abin da ya dace falihaza ma la ji da haka la yu'minuna ala ma fihi ba sa imani abin da ke cikin at-taura wala ala naqaliha ko kuma duk abin da aka rubuto aka nakalto bas ma nakaltowa da kyau abin da su ga dama suke malace wayin ma yamla'un nafs alaman wa huznan malace abin takeici abin bakin ciki a yanzu kenan Ahmad Shakir yana magana a mutanen mu kenan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace wayin ma yamla'un nafs alaman wa huznan abin da zai cika ka da bakin ciki abin da zai baka takeici an sara aksarul umam allati tantasibu lil islam ila hadha al wasf al makruh diyawa daga cikin al'ummomi al'umma larabawa ce al'umma ce ta yan asiya al'umma ce ta yan afrika bagage al'umma ta ina ce duk al'ummomin wanda suke buga gaba cewa su musulmai ne malaci abun bakin ciki sun hada cikin wannan siffar wannan halin da Allah ya ma banu isra'ila tirda Allah wade wannan sufofi da Allah ya sa ya cewa suna da azaba a gobe kiyama to zaka samu daga cikin al'ummomin musulmi larabawan ne bakaken ne suwane ne suwaye to zaka cewa sun sifatu da wannan siffa wa waqa'u fi misli hadha allazi ko zamma Allahu al-yahud min ajlihi duk abinda Allah ya zargi yahudawa da shi dumudumu musulmai ne suna ciki halan kenan malaci wannan abun bakin ciki ne waja'ala jaza'u man yaf'aluhu khizyan fil hayatid dunya to shi ko Allah ya sanya azaba duk wanda yayi wannan aiki da banu Isra'ila yayi to karshen shi walakanci a nan duniya malaci kuma waraddan fil akhirati ila ashadil azaba a gobe kiyama kuma za a maida shi zuwa ga azaba mummuna kenan kada kai tsammanin kai kana cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam zaka tsira kenan irin abin da ya shahi banu Isra'ila kai ma zai shahe ka yaje fatara aksal umam malaci zaga diyawa daga cikin al'umma ta musulmi almuntasibu lil islam wanda suke dangana kansu da musulunci ya taqiduna sihhatal qur'an sun san cewa alqur'ani tabbas ne ya inganta in musulmi dari nawa ka tsaida in kace musu qur'ani zasu ce gaskiya ne magana ubangiji ne kuma shine littafin mu ba musulmin da zai ce ma ba littafin shi bane wa yashaduna bizalika wa ya'rifuna wa malaka kuma kowa zai iya sheda kuma kowa ya sani babu baka samu musulmi da yara da manya da maza da mata kowa ya san alqur'ani littafi ne na Allah shine wahayin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine shari'ar mu a matsayin mu na musulmai babu wanda bai sani ba haka malaci kuma haka ne wa yaz'umuna alqiyama bi amrihi kuma dukkan kowa yana buga gaba cewa shi mabiyin alqur'ani maciya albarka alqur'ani summa hum yukhalifunahu fi at-tashri' malaci amma kina abin takeici inda yake idan aka zo wajen shari'a shari'a abin da ya shahi yace fi shu'unihim al-maliyya in ka zo tattalin arziki kai musulmi ne ka yarda alqur'ani ka yarda manzo sallallahu alaihi wasallama to dan kasuwa ne kai tattalin arziki to mi alqur'ani yace anan ne zaka samu matsala anan ne zaka samu musulmi zai nuna alqur'ani ba shari'a bace zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ba manzo bane bai hudi da bakin shi amma aikin shi ya tabbatar da wannan malai ce wannan shine abin bakin cikin yanda al'umman musulmi suka hali irin na yahudawa ko su kansu yahudawa haramu ne a cire ba zalunci kudi da ruwa abubuwa da ake na dukiya a cikin littafin su ma haramu ne amma su sun boye sun aikata abin da suke so musulmai su ma sai suka zo suka boye suke aikata abin da suke so musulmi ne zai je dauki bashi da ruwa kuma ya san cewa fa'azanu bi harbin min Allah, ya san cewa Allah ya ce to duk wanda yake mai cin riba ne kamar ya kulla yaki da Ubangiji subhanahu wataala. Shi sa da yawa za ga banki ta kama dukiya ta wani kaza ta saida, wani mai kudi ne hamshaki kawai a rana ɗaya ranar kai tsaka sai kaga an zo an yi kamuwa ya zama talaka. Wannan shine yaki da Allah, duk babu wanda zai yaki da Allah ya ci nasara, babu shi, ba a ma yi shi ba kuma ba za a yi shi ba. To saboda haka kenan malai yace abin da yake faruwa shine akan wurin tattalin arziki wal jina'iyya, ko kuma a zo wajen abin da ya shahi shari'a na yau da gobe da cewa wani ya kashe wani, kowa ne ya huddama wani ido, kowa ne ya bigi wani, kowa ne ya fasa ma shari'a dai ta shari'a. A zo a kawo Qur'ani mai yace tunda mu musulmi ne, yanzu misali a ce kasar Niger gome 99 musulmai ne, ya kamata a yi shari'a da musulunci cewa wannan ai ta'addanci, ko kuma a ce a wannan shari'a ce wadda bata tahiya da mutanen zamani, akwai masu wada haka. Wai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 1440 yanzu a kawai mu yanzu muna 2000 da wani abu kawai bai dace dubinnai shekaru tsakanin mu rayuwarsu bai rayuwar mu baiwa ta zama daidai, su can su rayuwarsu mu ma mu rayuwar mu. Wani ma yake magana waye ya za a yi yanzu kai a ce za ka yi addini irin na Annabi, kaga wannan duka akwai manganu, ma'ana musulmi ne yakan yi magana irin ta Banu Isra'ila. Kenan ka mai da littafin can baya farabazuhu wa ra'a zuhurihim washaru bi samanan qalilan, shi ma Qur'ani yanzu haka ne in kuka diba duk wanda zai nazarin Qur'ani yanzu, nabazuhu wa ra'a zuhurihim, su Banu Isra'ila aka suka mai da shi baya, to mu ma yanzu ai Qur'ani a baya yake, tunda muna shari'a ne da dastur kundin da mu muka rubuta shi da mashayankiya da mazinaci da wani wanda ya san daidai da wanda bai san ba daidai da wanda ya san ya kamata da wanda yake mutum ne mustaqim da wanda yake kowa dai kowa da ga su ne za su haɗu sai a rubuta, kuma akan ra'ayin wanda ya ga dama tura mulkin mallaka sai a ce wanda da shi za ku shari'a. Kuma idan mutum ya yi magana yanzu musulmi ya ce yana son shari'a sai a ce yana so ya kawo wani abu sabo tashi hankali, amma kuma tunanin a kama musulmi wani abu sabo maimakon Qur'ani ba a tunanin wannan tashi hankali ne, to babu tashi hankalin da ya wuce wannan. Ko da mutum ana zaman lahiyar da duk sahiya za a sama kowa zumuwa a bakin shi karshen jin daɗi dai, to babu tashi hankalin da ya yi musulmi ya kasa shari'a da Qur'ani, babu tashi hankalin da ya wuce wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kisasi guda a duniya yayi ayi shekara 40 ana ruwa albarkan da za a samu, wannan tsere roƙa ta Allah ta lokaci guda ta yi a shekara 40 ana ruwa. Kenan saboda haka shi yasa kuka ga mu ga muyin da muke, to so da yawa kuma zamani ne yanzu da yake demokratiya ne wane ne sai a riga zance yanci, yancin wane ne yancin mine ne, to sai ka idan kuma ka diba sai kaga cewa a zance yancin da ake babu yanci na musulmi a ciki, yanzu inda har da gaske ne zance yanci ake yi, to dole ne a ƙasar Niger ya zamanto Qur'ani shine abin shari'a saboda musulmai suka yi yawa, ko kuma ƙasa ce ta musulmai duk wani wanda yake Kirista ne ko Yahudi ne ko menene mafi yawa baƙo ne heɗeɗe ku wanda suke maguzanci. To kenan in dai zama ana zancen yanci ne to wannan shine yancin su, to amma lokacin da zaka yi ce baka son demokratiya zaka zamanto dan tashi hankali saboda abu ne na turawan yamma. Lokacin da zaka ce Qur'ani kake so to shikenan ka zamanto raji'i, har wasu ma ake kiran su da musammiyat sunaye daban-daban, a ce awane ba kauye ne ko kuma wane dan ci baya ne, mutane sun ci gaba kai yanzu kana zancen Qur'ani, shi kuma ci gaba ne irin na mai hakarija, har yanzu babu wani zancen ci gaba tunda bai hana ba a yi yaki da wannan kasar da wannan kasa, bai hana ba Rasha ta nuna ma Amurka hannu ita ma ta nuna mata, ga su Koriya ga su wane ne, kowa dai yana tattalin cewa akwai ranar da in an huto shi ya zama a sama a yi nukiliya a yi mai cin zango kaza a yi mai cin zango kaza, to shi ko musulunci mai yake so kwata-kwata ma ka a yi rikici a zama da lahiya, shi ne ya zamanto assalam, ya zamanto addini islam, ya zamanto tahiyyatuhu salam, duk musulunci shi ne zaman lahiya. Ganga da ake kadawa ta duniya akwai watsa labarai a tele a radio ta'addanci musulunci wani duka shahwa kajin kaji ne, sai wanda bai san menene addinin musulunci addinin musulunci shine kadai wanda ya kai lokacin da yake yakin duniya ya duniya ta yi hannun shi amma kuma zaka samu mai addini yana addinin shi bai yahudi a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam a raye yana yahudancin shi kirista yana kiristancin shi babu wani abin da zai same shi aina ne tashin hankalin yake kenan kun ga wannan abu ne wanda ake shawo musulunci tumale yace babu abin bakin cikin da ya wuce musulmai a zamani yanzu su sifantu da wancan sifa da banu isra'ila yasa Allah ya la'ance su to kaga kenan mu ma Allah subhanahu wataala in ba dan rahaman shi ba to kenan za mu iya shiga cikin wancan la'anta menene la'anta kaga cewa komai bai kan tsari koyo ba shi da albarka mutane ana rayuwa kara zube da mai dukiya da mara dukiya da talaka da mai ilimi da mai iko da wane ne kowa a tsaye yake kowa yana neman wai menene ya da za a iya samu jin dadi shi kuma ba zanzuwa ya samu jin dadi matuƙa ba abi ba addinin Allah subhanahu wataala tunda shine ya sauko a yanzu shine daidai da halayen ɗayan adam malai ce a bangaren tattalin arziki a bangaren abin da ya shafi sharwoyi sai kuma hulqiyya halaye wane ne halayen shi suke daidai da alqur'ani a yanzu idan kan kaji halayen mu na mu halayen iyaye a gidajensu halayen mata halayen ƴaƴa halayen shugaba da wanda ake shugabanta a matsayin mu na musulmai wane ne halayen su su wane ne su wasu al'umma ce ɗan wani gari ne halayen su yayi daidai da alqur'ani kaga wannan shine abin nema shine malaka ta wannan abin takeici ne kenan yana daga cikin abin da idan ba mu yi takazzan ba Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki zai iya kwatsa mu yanayin irin na banu isra'ila Allah ya kawo labarin cewa innal ladzina kafaru min banu isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam annabawa suka tsire musu cewa ba su mutane ne marasa albarka dan me yasa Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya'tadun saban Allah da ketar iyaka a cikin musulmi samu saban Allah da ketar iyaka zalika bima asawwa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'ala munkarin fa'aluhu maimakin su ce ayi na kirki a su sik mummunan suke mana ka sai ga zunubi ko kuma saban Allah ya zamanto kamar ado wanda baya saban Allah wanda zai ce a bari shine zai zamanto abun nuna yasa abun zargi cewa yazo da wani abu sabo ko kuma yazo da abu wanda ya saba ma jama'a ita jama'a ga yanda ta kasance lokacin da zai abu na jama'a abu na rayuwa sai ga cewa saban Allah ne a matsayin mu na musulmai yanzu misali a matsayin mu na Niger haka ce ana magana akan galgajiya kake tsammanin wai wani abu ne wanda iya da kakanni suka yi bai wuce makada da maraya da mawaka da ƴan mata masu rawa sune sai a ce abubuwan mu na galgajiya ya kamata a kowane lokaci mu riga tunani wace galgajiya ce aina ne aka samu dan Niger galgajiye shi kida da waka da rairaye da tara ƴan mata da maza ai abin da aka dama amma a ce gidan samari da ƴan mata din dai zai wani abu wanda yake na hukuma ne dan me indai an ce galgajiya a cikin galgajiyar mu akwai alqur'ani in ma ana cikin galgajiya to addini yana daga cikin galgajiyar duk wani wanda yake dan Niger kuma Niger tana daga cikin Afirka manya-manyan gariruwa kasashe wanda sahabbai Uqba ibn Nafi ya shigo Niger yankin Kawa can wajen Bilma daga cikin tarihi ya tabbatar Uqba sahabi na Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo nan izini su Tunis ina ne wannan kasashe wanda suke iyaka kenan saboda haka ya kamata a matsayin mu na musulmai kada mu yi la'akari kanmu da mu yi wannan yanayi da Allah ya sa banu Isra'ila ya aka ɗebe musu albarka ya zamanto ba su da albarka to kada mu sake mu yi koyo da su shi yasa wannan ayoyi duka da muke karantawa kada mu yi kusa da su kada mu kasance tare da su ya kamata mu ma kanmu hada duk abin da Allah ya ce sun yi ba mai kyau bane to mu sa shi a kundin cewa ba mu aikata irin wannan abu kaza abinda muke yi dai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda yake na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi